أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زام تاشدرتينا دريد سبعين دبيو أتشكن كراتمنا الموفى إمام مالك أيو ترى قوتاً ربيع الآخر هجرة دبولة لديه حدود أربعين دقاء ودى تي دي دي دشدة قوتاً شابيو شكات دبو بيو دا قوم شاترة ميلادية زام تاشبابي نتأبي بيو دا همسن دبيو وداعو البيت. نعم. نعم. yace imam malik yace babu wada'i albayt babun bankwana da daki bankwana da dakin Allah wato yaya mutum yaya wanda yazo makka domin ibadar hajji ko umra idan zai bar makka ya zai yi bankwa wato yin bankwana da dakin Allah yana daya daga cikin wato hukunce da suka rataya da hajji da kuma umra a wajen waɗansu malamai. Na'am. Na'am. Ubaidullah yace haddathani Yahya, Yahya ya zanta min hadisi daga Malik, daga Nafir, daga Abdullah ibn Umar, cewa Umar ibn al-Khattab yace min al-hajjiku لا يزورن احد من الحاج كرديا daga cikin wanda suka zo aikin haji wato ya fita daga makka ya bar garin makka hatta yayi tawafi da dakin Allah domin aikin ibadar wato aikin ibadar da ake a makka na karshe at-tawafu bil bayt shine wato shine tawafi da dakin Allah shi ake ce ma tawaful wada tawafin bankwana wannan haka imam haka ruwaito haka maliki ruwaito daga sayyidina Umar radiyallahu anhu cewa yace kada wani alhaji ya fita ya bar makka hatta ya zamanto yayi tawafi da dakin Allah domin shine ibadar karshe an-nusuk ibada ce wato ibadar karshe da ake yi a makka ita ce tawafi da dakin Allah imam malik bai kawo hadisi marfu'i ba akwai hadisin ibn abbas radiyallahu anhu cewa mutane sun kasance suna tafiya ta ko ina daga makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai aka umarce su fa umira an-nas an yakuna akhir ahdihim bil bayt sai aka umarci mutane cewa ƙarshen abin da za su yi a makka ya zamanto wato haɗuwa ne da ɗakin Allah wato shine abin da za su yi na ƙarshe saduwarsu da ɗakin Allah shine na ƙarshe to wannan shine asali sai ya ce inna annahu rukhita lil ha'id sai dai an yi rukhsa ga mai haila to daga nan ne malamai suka ɗauki hukuncin tawaful wada akan cewa wajibi ne kuma yanda ya ce mazhabar hanafiya da mazhabar الإمام أحمد بن حنبل هكذا كما قولي في مذهب الشافعية شو الطواف الوداع واجبين إذا متن يبشي تيايا كا شو كما إمام مالك مذهب السنة ده هك إذا متن يبشي دع مكة إن دي با إن بي نيسا با تو يقوم أي طواف الوداع أما إن ينيسا يتفي سبب قوم أكنسا أوجم مالك a wajen mali sai dai abin da yake karfafa kaulin cewa wajibi ne tawaful wada shine cewa an yi rukhsa ga mai haila kaga menene kishin rukhsa azima saboda haka wanda ba ai masa rukhsa ba kaga hukunci tabbatacce zartacce shine a kansa wanda yake haka ne abin da yake karfafa kauli da cewa wajibi ne kenan cewa tawaful wada wajibi ne saboda an yi rukhsa ga mai haila an yi rukhsa ga mai haila to tunda kaga wanda take ba mai haila ba ta zamanto aka sun take ita ba ai rukhsa gare ta ba daga cikin hujjar malik da yake cewa sunna ne shine cewa mutanen makka bai hau kansu ba to inda yana daga cikin ansar, inda yana daga cikin ayyukan ibadan hajji, ya kamata a dauke wa mutanen Makka ba, amma an dauke shi ga mutanen Makka. To wannan sa daga cikin dalilan da Malik yake cewa tawaful wada sunna ne, babu komai akan wanda ya bar shi, amma kaulin da yake cewa wajibi ne yana da karfi, musamman ma ya zo da kan cewa umiran nas, an umarci mutane. To umarnin ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana daukar sa akan wajibi, haka zalika da kuma fadin sa cewa an yi ruksa ga waɗansu mutane. Shi mutumin Makka, abin da yasa ba a ce masa yayi ba, saboda shi ba barin Makka zai ba, shi dama yana tare da dakin Allah, yana tare da dakin Allah. Saboda haka wata ma'ana ce ta sa aka sauke masa wannan annusuk. Kuma sannan wannan hadisin na Sayyidina Umar yana ɗaya daga cikin dalilan da malaman da suka ce mai umra baya da tawaful wada ba wajibi ne a kansa ba, wannan hadisin, wannan asar ɗin na Umar. Tunda kaga ya ce la yasduranna ahadun min alhaji, kar wani daga cikin waɗanda suke wani daga cikin alhajai, kaga sai ya keɓance hukuncin da alhaji mai hajji. To wanda ya nuna kan cewa mai umra saɓanin sa ne, mai umra saɓanin sa ne, wanda yake kuma wannan shine matabar Malik da Imam Shafi'i da riwaya ma a matabar Hanabila, cewa wanda yayi umra babu tawaful wada a kansa, sai dai in yayi babu laifi samun tsarin lada ne. Kuma a cikin malaman zamanin mu na yanzu kishan dimbas fatawassu kenan, haka allajina da'ima kwamiti din fatawa ta malaman Saudiya hafidhahumullah, su ma fatawassu kenan cewa tawaful wada ga wanda ya umra sunna ne, ba wajibi ba. Sheikh al-Uthaymeen ya saba ya ce wajibi ne, kuma shine matabar Hanafiya hatta ga wanda ya umra. Dalilin su kuwa shine cewar umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa an umarci mutane ya zamanto akhira ahdihim bil bayt, mutane aka ce ba a keɓance wanda ya zo hajji ko ba wanda ya zo hajji ba. To sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo, ya ambaci umra da cewa ita kanta umra alhajjul asghar, alhajjul asghar, karamin hajji. To tunda ko hajji ya kira ta hajji, kaga hukuncen da suka hau kan aikin hajji su ma sun zamanto sun hau kan umra. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Ya'la ibn Umayya a hadithin umra ta jiir rana, cewa yace mata thumma sna'a fi umratika ma kunta tasna'u fi hajji, sannan irin abinda kake kasancewa za ka yi na ayyukan ibada a hajjinka, to kai irin su a umra. An fahimci wannan umarnin, an fahimci kuma dalilin da yasa ya zamanto dalilin wajibcin tawaful wada, idan dai tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda za ka yi a hajji shi ma ka yi shi a umra. To idan ka tawaful wada ya zamanto sai an yi shi a hajji a bisa wajibci, to a umra ma ya zamanto wajibi ne kenan. Tunda gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma sna'a fi umratika ma kunta tasna'u fi hajji, irin abinda za ka yi a hajjinka to ka yi a umrarka. Daga cikin dalilan da waɗanda suke cewa tawaful wada ba dole bane, daga cikin dalilansu shine Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya yi hajji ya yi umra har sau uku, ya yi umrar Hudaybiya, ya yi umrar Qadiyya, ya yi umrar Ji'ir Rana, duk ba a ruwaito ya yi tawaful wada ba, duk ba a ruwaito ya yi tawaful wada ba. Kuma a shekarar da ya yi aikin hajji, akwai wanda su ma suka zo aikin hajji amma ba su yi hajji ba, umra suka, ba za a rasa su ba, ba a umarci kan cewa su ma an ce su yi tawaful wada ba. Sai dai wannan yana da rauni, wannan dalilin na biyu, tunda ai an ce a kan wanda suka zo wannan hajji wannan shekarar ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane da suna tafiya aka ce kowa to ya zamanto karshen abin da zai tsawaci, kaga ya haɗa har wanda suka yi umra. To gaskiya wannan hujjar ita ma ba mai karfi ba ce, saboda in muka duba cewar ai ana aiki da abu na ƙarshe ne na aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan a lokacin da ya yi umra bai tawaful wada ba, amma ga shi a lokacin aikin hajjin sa ya yi umarni ga alhajjai su yi tawaful wada. Saboda haka abin da ya ce mai hajji ya yi, mai umra ma wato tunda an kira umra hajji ƙarami, ya zai zamanto shi ma yana kansa. kuma sannan gaskiya kamar yadda na gani a cikin al-mudawwana Imam Malik an tambaye shi akan mai umra zai yi tawaful wada, yace eh zai yi tawaful wada, yace haka dalika wanda yazo ya zauna a Makka, idan mutane cikin mutanen Makka idan tafiya ta kama su za su fita, to su ma su yi tawaful wada. Wato koda mutumin Makka ne idan zai yi tafiya, to ya zama to akhir ahdihi bil bait. To sai dai kaga kamar wannan, kaga kaulin da yake cewa sunna ne yana da karfi, tunda yanzu kamar wanda yake zauna a Makka ai wannan fitarsa in zai yi tafiya ba ta da alaka da hajji ko umra, ba ta da alaka da hajji ko umra, sai zaman to kawai ladabi ne dai na wannan ɗakin, na ɗakin Allah. To kuma umarni in yazo ta fuskar abubuwa na adab, wato ladubba da ya kamata a yi, yawanci ana ɗaukansu ne akan sunna ne. To Allah, wannan shi ne fuskar da waɗanda suka ce sunna ne a yi tawaful wada, wanda ni ma dai wannan shi dama da shi ni dai da shi nake fatawa dama, duk da yake na ga dalilan kamar ba su da ƙarfi, amma aka tsaya aka duba kan cewar wato umarni ne da ya zo da alaƙa da wato al'adab tare da ɗakin Allah, ladabi tare da ɗakin Allah, to zai ƙarfafa cewa sunna ne, wallahu ta'ala a'lam. Amma al-ihtiyar mutum ko umra ɗin ya je ya zamanto ƙarshen abin da zai yi shi ne tawafi, ai kai kanka ma ya zamanto kan cewar ka je Makka za ka tafi, ya zamanto ka je ka yi tawaful wada shi ne ƙarshen abin da za ka yi, da ka yi addu'a cewa Allah ya sake dawo da kai wannan waje, ai shi kansa abu ne wanda yake sa wa mutum ƙarin danƙon soyayya da ɗakin Allah da kuma wannan garin, da kuma fatan Allah ya dawo da kai. Sufyan al-Thawri kullum idan ya je duk shekara idan ya je aikin hajji, in ya tsaya a Arafa, kafin ya bar Arafa sai ya yi addu'a, ya ce Allah ka sanya wannan shi ne ƙarshen haɗuwata da wannan waje, to sai ku ya dawo. To sai da ya shekara 35 yana haka, a ta 35 ɗin sai kai gaskiya yana jin kunyar Allah, duk shekara sai ya roƙi Allah ya gaya masa kar ka sanya wannan shi ne ƙarshen zuwa na, kuma Allah ya dawo da shi wannan shekarar, sai ce ba zai yi wannan addu'a ba, a wannan shekarar ajalinsa ya sauka. To saboda haka mutum ke tsaye na'am ban ji ba auliya, eh kwarai da gaske auliya Allah na'am. Kuma wato wannan sun yana daga cikin wato gaskiyar soyayyar su ga alamomin addinin Allah. Na'am. Qala Malik. Malik yace a cikin fadin Umar ibn al-Khattab, domin ƙarshen ayyukan ibada da ake yi a Makka shine tawafi da ɗakin Allah. To wannan wato yana yi ma fassarar maganar Sayyidina Umar. A cikin abin da mu muke fahimta, kuma ilimi yana wajen Allah, saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. wanda din ya girmama alamomin addinin Allah, to wannan yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin zukata. wa qala, kuma yace thumma mahilluha, sannan wajen yanka waɗannan dabbobi, wurin wato da ake wurin yanka dabbobin da aka yi hadaya da su, ilal baitil atiq, zuwa ga ɗaki wanda yake wato mai ɗaki mai girma, al-atiq wato wanda yake mara wani aibi, abin yabo wanda ba shi da wani aibi, kuma ana cewa al-atiq da daddi, domin shi ne inna awwala baitin wudi'a lin-nas, ɗakin ibada na farko da aka Allah ya sanya shi ga mutane shi ne ɗakin Allah, to shi zai aka kira shi al-baitul atiq, dalilin ce masa al-baitul thumma mahilluha ila al-baitul atiq da ila albayt alatiq, da kuma wal thumma wal yatawafu bil bayt alatiq, an kira Ka'aba al-Baytul Atiq imma saboda cewar wato al-Atiq wanda yake bashi da wani aibi ko kuma al-Atiq wanda yake da dace to duk wannan sifar ta tabbata ga dakin Allah na Ka'aba bashi da wani aibi babu abin da za a aibata shi kai dai yabo saboda Allah yanda Allah madaukakin sarki yayi shi yanda zukatan mutane kullun suna rataya da shi da soyayya gare shi sannan kuma da dadde ne domin shine dakin Allah shine dakin ibada na farko da Allah ya sanya shi a bayan kasa domin abauta masa na'am to wurin da ake wato fita daga cikin ayyukan ibada ga baki ɗayan su da kuma cikewar su karewar su ya zuwa ga dakin Allah ne da dadde to shi yasa sayyidina Umar yake akhirul ansar wato duk karshen ibadar da ake yi ga wanda ya zo Makka da niyyar haji ko umra a dakin Allah ne to sai ya zamanto ita ce dawakul dawakul wada shine karshen ibadar da zai shine fassarar da Imam Malik yayi na maganar sayyidina Umar na'am kuma ya haya ya zanta min hadisi an Malik daga Yahya ibn Sa'id cewa Umar ibn al-Khattab ya mayar da wani mutum daga Marru al-Zahran lam yakun wadda al-bayt wanda yake bai riga yayi wada'i da dakin Allah ba bai yi bankwana da dakin Allah ba Marru al-Zahran mil 18 ce a mil zai zamanto a yanzu a kilomita zai zamanto wajen kilomita kusan na 29 wajen 29 kenan kilomita wajen 29 Marru al-Zahran tana nan a hanyar a hanyar Jidda shine waje da ake cewa Wadi Fatima yanzu ake cewa wajen nan ne Marru al-Zahran a tsakanin Makka da Jidda amma Jiddan ba wai hanyar yamma بالضبط ba yamma maso arewa ta karkata zaka iya zuwa Marru al-Zahran a hanyar Madina in ka fita daga Makka zaka iya zuwa Marru al-Zahran in ka bi tsohuwar hanyar Jidda na'am to wani mutum sayyidina Umar ya dawo da shi saboda bai riga yayi wada'i ba hatta wadda sai da yayi bankwana da dakin Allah sai da yayi bankwana da dakin Allah kamar yanda to saboda ana ganin Marru al-Zahran tafiyar ba ta yi nisa ba tunda ba ta kai masafatul qasr ba ba ta kai nisan da ake yin qasr ba kuma ba ta kai miqati ba ba ta kai miqati ba to shi yasa idan tafiyar mutum ba ta kai ba tafiya ce mai tsawo ba kusa da Makka ya bar Makka da yi tawaful wada ba to sai ya dawo ya sake amma idan ya riga yayi nisa to ni kan a wajen mazan a matsabar Imam Abu Hanifa in ya kai miqati shine kamar in ya kai Yalamlam ko in ya kai Juffa ko in ya kai Juffa ko kuma a wajen waɗanda suke cewa Jidda miqati ce idan ya kai Jidda to sai ya shikenan tawaful wada ya fada akan sa a wajen Malik amma a wajen Abu Hanifa da sauran malamai da suke cewa tawaful wada dole ne idan har yayi nisa in ya kai miqati to ba sai ya dawo ba sai ya wuce ya tafi gida amma sai yayi yanka sai ya tura Makka a sai rago a yi masa yanka idan ko bai samu yayi yanka ba kamar yanda ka'ida take duk wanda yanka ya hau kansa na barin wani wajibi a cikin wajiban aikin hajji ko umra to abin da yake a maimakon yanka ga wanda bai sami iko ba shine azumin kwana goma ba lallai a jera ba ai kaga ko na tamattu'i ma cewa akai salatatun fil hajj wa sab'atun idza raja'tu na'am na'am yace kuma Yahya ya zanta min hadith an Malik daga Hisham ibn Urwa daga abu daga babansa shine Urwa ibn Zubair cewa ya fada wanda duk yayi tawaful ifada to wannan wato Allah wato ya karba hajjin sa ya gama wato ya hukunta masa karewar hajjin sa to shi idan ya zamanto wani abu bai tsare shi ba to fa huwa haqiqun an yakuna to shi ya cancanta ya zamanto cewar wa a karshen wato saban sa karshen wurin karshen wato wurin da zai je shine aiki o karshen aikin da zai yi ko wurin da zai je shine tsawafi da dakin Allah idan wani abu kuma ya tsare shi ko kuma wani abu ya bujiro masa to Allah ya kare ya hukunta hajjin sa ma'ana hajjin sa ya riga ya kare saboda haka kuma mahilluha ila albayt alatiq a wajen sa da tawaful ifada shi a wajen Urwa ibn Zubair in mutum ya tawaful ifada ya riga ya gama aikin hajji saboda haka tawaful wada wani abu ne kari kunga wannan haka suka fahimci a alqurani da sunna saboda haka umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka fahimce shi akan cewa umarni ne da yake da alaka da ladabi ga dakin Allah ba yana da alaka da ayyukan ibadar aikin hajji ba an fahimta ba yana da alaka da ayyukan ibadar aikin hajji ba shi yasa malik ya fassara maganar sayyidina Umar dan karka dauka cewa maganar sayyidina Umar za ta nuna kan cewa tawaful wada yana daga cikin ansat ya nuna kan cewar ai tawaful ifada da shi ai tawafi da ake a dakin Allah shine karshen akhirul ansar shine karshen ayyukan ibada to haka kaga maganar Urwatu bin Zubair ta bayyana maganar Malik sosai maganar Sayyidina Umar na'am Malik yace da a ce mutum ya jahilci da a ce wani mutum ya jahilci cewa karshen aikin da zai yi shine tawafi da dakin Allah har sai da ya fito ya bar garin Makka to bana ganin akwai wani abu a kansa wato bana ganin akwai wani abu da yake wajibi a kansa ya yi illa an yakuna qariba sai dai idan ya kasance yana kusa fayarja fayatufa bil bayt to sai ya koma Makka fayatufa bil bayt ya tawafi da dakin Allah kuma yin sarif sannan ya tafiya sa idan kana kad afada idan ya kasance ya riga ya tawaful ifada shine kaida shine sharadin wato shi ma dawo wattasa sai idan ya zamanto cewar babu wani abu da yake gudun zai faru gare shi kamar alal misali in ya zamanto zai rasa abokan tafiya ko kuma in yace zai dawo kamar in a yanzu ne in yace zai dawo shikenan ba zai rasa jirgi ba zai isa ba ya koma sannan ya tafi ya je ya samu ya kai airport ya samu a masa booking kuma mun san yadda a lokacin aikin hajji ko lokacin irin umrar ramadan yake zama in ka rasa booking ɗinka to watakila sai ka yi kwanaki to kuma ka zo ka yi kwanaki ga guzuri ya ƙare ka zamanto ibn stabil ka shiga cikin takura to shari'a ba za ta dora maka wannan ba wannan yana daga cikin uzuri dan in ba haka ba za ka fada cikin haraji za ka fada cikin damuwa wataƙila ka zo kana bara ko kai tukari kai dan dawali kai zaman ka kenan a can a kamo ka a sa ka a cikin yan kani to duk wannan uzurce ne da za su sa mutum ya zamanto cewar idan ya bar kamar da Malik yace ya koma da kaidin cewar idan komawar ba za ta sa wata maslaha ta kubce masa ba na'am na'am to wannan mun ƙara wannan babin kenan babin tawaful wada kamar yadda muka ce shi mace mai haila ita an ɗauke mata amma ita ma da sharadin idan ta riga ta yi tawaful ifada idan ta riga ta yi tawaful ifada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar Makka bayan yayi hajjin sa sai aka ce ai Safiya ta al'ada ta zo mata التفية الأداة تازومتا تيجي أقرى حلقة أحادثتنا هي يفت كلمة سنونا تاتر رنسة دائتا يتي مزاري مزاتي بذاني تفية تأكد يا رسول الله إنها قد أصابت كو إنها قد طافت طواف الإفاضة تأكد يا رسول الله أي تارجة تايد طواف بغفانا تيجي فلا إذن yace to ba za ta tsare mu ba tun da haka ne to wanda yake nuna cewa idan mace ba ta riga ta yi tsawaful ifada ba in ba ta riga ta yi tsawaful ifada ba al'ada ta zo mata sai ta tsaya har al'ada hatta al'ada ta dauke ta yi wanka sannan sai ta yi tsawaful ifada kuma ya nuna cewa wanda take tare da ita kamar muharramanta dole sai a tare da ita tun daga shi yace ahadithatuna tsare mu zaka yi a ga nuna cewa za a tsare shi kenan to sai dai duba da irin yanayin a yadda tafiya ta kakance a da daga bayan musulmi bayan farkon musulunci yanda za ka ga idan za a yi tafiyar aikin hajji ayarin aikin hajji sai ka ga ayari ne kusan gari guda ake tafiya kusan gari guda haka ake tafiya karaban ake yi kafila to idan mutum ya rasa wannan watakila sai ya zauna kusan shekara ɗaya to wannan ya sa waɗansu malamai kamar su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah suka ce ai mace mai haila idan irin wannan ya same ta ta ga indai ta zauna al'adarta ba za ta zo ba har lokacin tafiyar kafilarsu karaban ɗinsu ya yi tafiyarsu ya ce ta je ta yi tawafin haka ta yi tawafin a cikin hailar a cikin jinin ga shi annabi duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ta yi dukkan aikin hajji banda tawafi to sai ya ce wannan larura ce da za ta halatta mata a yin wannan domin ɗayan abubuwa guda uku ne in ma ta tafi ba ta yi tawafin ifada ba to kaga zuwan aikin hajji naka bai ma'ana ba tun tawafin ifada rukuni ne Allah ya ce wal yatawafu bil baitil atiq ثم ليثبوت فتحهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق في دواكي ذي ايكن الله اتكين ايوكن ايكن حج ترى كاقا وانا نزاق با ذاتي بني كوبا اكبا اتكين مستي ايكن حج بتي طواف الافادة با لوك سنت فيها يأي اتكين ايتا تيكي اتكين طواف الافادة كو ينكا اكا كي متسي ينكا بزي ما جنن ابن دي كروك ليبا كما وانا دي جي عرفا بني وكنش انت كما وانا دي عرفا بني zaki na uku a gare ta shine ta zauna har sai ta yi tsarki sannan sai wanka ta je ta tawaful ifada to wannan ya danganta da irin larurar da za ta shiga idan larurar za ta zamanto ta sanya ta yadda in dai aka riga aka barta za ta tozarta kamar irin wannan yanda suke faɗa lokacin su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wanda in aka yi wannan kafilar kusan sau ɗaya za ta zo a shekara in aka zo aikin hajji sai baki wajen wa za ta zauna shekara ɗaya a makka kaga wannan ai ba zai yi ba saboda haka a ce mata ma ta zauna don ta samu wannan tawaful ifada din kuma ta tozarta ba tare da gashi kuma Allah maɗaukacin sarki ya wajab ya tsare rayuka da dukiyoyi nan rayuwarta za ta iya salwanta to kaga shi ma wannan ba zaɓi ba ne na uku shine ake sai tawaful ifada din amma sharadin sa wanda yake shine tsarki sai a kare mata sharadi tunda shari'a tana sauke sharuda yayin da suka gagara sharuda ana sauke su idan za idan yin wato idan yin ibada ya gagara kamar alal misali idan mutum ba shi da tufar da zai suturta al'aura sai sallah haka sahabbai farkon musulunci kafin wadata ta zo musu idan suka yi ruku'u saboda kayan nasu akwai abin nan akwai maho da yawa diya faci to ai faci an liƙe wato yahu akwai huji da yawa idan suka yi ruku'u sai wanda yake daga baya za a iya gani sai aka ce ma mata idan maza suka yi ruku'u sun aka dago daga rugu kakkui saurin dagowa har sai maza sun gama tsayuwa saboda in ba haka ba in suka yi saurin dagowa to sai su ga al'auran namiji sitirta al'aura kuwa sharadi ne ba sharadi ne na ingancin sallah ba to amma kaga wannan sharadin saboda rashi an kya an hakura da shi ba a ce kada ai sallar ba tunda ba a da sharadi sai aka ce ai sallar haka ba tare da sharadin ba to sai shi Sheikh al-Islam shi ma yayi wannan ijtihadi yace wannan sharadi ne ai wafi da tsarki sharadi ne mun yadda sharadi ne amma idan ya gagara a cika wannan sharadin saboda wani abu zai tozarta mai hukun ibadar a batta ga baki daya ko kuma a bar mutum ya tozarta a kyale sharadin sai ji to a cikin irin wannan hali sai a kyale sharadin to amma sun san akwai ka'ida da malamai suke faɗa ad-darurat tuqaddaru bi qadariha ita larura ana kaddara ta gwargwadon iyakarta ba ko menene za a ce larura ba saboda in kuka kula shi fa yana maganar cewar idan mace ta rasa wannan ayarin suka riga suka batta za ta tsoro idan za ta yi wajen shekara daya amma a yanzu ba lallai ya zamanto a haka ba tunda a yanzu idan waɗansu alhazai din suna da wannan gatan da idan sun rasa in sun rasa flight dinsu za a iya musu wani sabon bukin kuma a ba su dama su cigaba da zama a gidan alhaji sai dai in international dama sun riga sun kama gidan kwana uku bayan an sauko daga Arafa zai kare saboda haka to ina mutum zai je a cikin irin wannan in mutum irin wannan ta same ta ita tozarta to saboda haka kafin dai a yi mata irin wannan mace in irin wannan ya same ta ta je ta fatawa in ya so malamai su ne za su duba su ga irin halin da take ciki su ne za su kaddara wannan larura in suka kaddara sun san cewa babu san rai kuma abu ne wanda yake za a fitar da ita daga cikin matsi tunda shari'a ta zo da daukewar takura da matsi to sun aka yi mata fatawa kan ta yi tsawafin a haka tete in ban taba wannan fatawar ba gaskiya ban taba yin fatawar a yi tsawafi a cikin haila ba amma a jira amma ai idan jiran tunda jiran ai har yanzu bai kai irin jiran su Ibn Taymiyyah ba jiran su Sheikh al-Islam amma idan jiran ya kai irin na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wanda yake fadan sa to babu mamaki ya zamanto a cikin shari'a an yi fatawa da irin wannan na'am babu jami'i tawaf babin wato hukunce da suka tattaro abubuwa da yawa akan tawafi kamar yadda kuka kula kamar yadda in kun tuna a cikin kitabus sala malik ya kulla babu jami'is sala yace babu jami'is qiyam wajen azumi ma shine kamar shine koshe shine muke cewa kamar yadda turawa suke cewa miscellaneous wato komai da ruwanka na dawaci duk wani abu wanda yake yana da alaka da dawaci wanda yake ba za a yi fitan masa da hukunci daban ba to malik ya tattara su a wannan babin ya kawo na'am نعم يأتي أبيد الله يأتي يحيى بن كامل حديث دقى مالك دقى عبد الأسود شيني يتي وانا كتيما يتيم عروة محمد ابن عبد الرحمن ابن نوصل يتيم عروة هكا كتيما دقى عروة بن الزبير دقى زينب بنت أبي سلمة أقول من زم الله صلى الله عليه وسلم أجد أن تتاسو بابنت دي رسو أبو سلمة وانا أبو سلمة dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam ne wajen shayarwa tare suka sha nono kuwai ba ta shayar da su nono saboda haka ita Zainab tare da cewar agolansa ce kuma yarsa ce ta fuskar shayarwa shi yasa da Ummu Salama tace ya Rasulullah ina so ma yata abinda nake so ma kaina na alheri me zai sa ba za ka aure ta ba shine a ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta arraba mata ita ma yarta yace saboda me yace saboda ai mun ji an ce za ka auri Zainab yar Abu Salama yace to ai da ba in ma da a ce ba agolana ba ce ai ba za ka halitta a gare ni ba domin da ni da mahaifinta Abu Salama mun sha nono tare duk suwai ba ita ta shayar da mu nono saboda kaga a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta taso a Zainab binta Abi Salama na'am daga ummi salama al-makhzumiya hind bint abi umayya matar annabi sallallahu alaihi wasallam kun gani su matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin su yawancin aka ambace su ba ambatan su da mahaifan su a ce an ummi salama bint abi umayya an aisha bint abi bakr duk da wani lokaci za a iya fada amma an fa ambatan su da wannan matsayi a ce musu zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan ya ji musu matsayi kuma wannan ya nuna kan cewar da aka ce ud'uhum li abaihi ku kira su da sunan iyayensu wannan ba wai ana nufin kan cewa haramun ne a kira mutum da wani suna ba sunan mahaifinsa ba za ka iya kiransa da sunan mijin wanci kamar yadda za ka iya kiran sunanta da sunan matar wani ba dole ne sai ka ce yar wani ba amma in dai ka tashi faɗan cewa ya ta wani ko ɗa na wani to dole sai da uku dai ka jingina ta zuwa ga mahaifinta ko ka jingina shi zuwa ga mahaifinsa na'am cewa ita ta ce na kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ni ina rashin lafiya sai ya ce ki yi dawafi a bayan mutane alhali kina haye akan abu akan taguwarki sai ta ce sai ne dawafi ina haye da raƙumina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yayin yana yin sallah a gefen ɗakin Allah alhali yana karanta at-tur wa kitab yana karanta at-tur nan sai aka kira ta da sunan surar ba kawo at-tur ba dan a nuna ba ayar ake nufi ba sunan surar ne wa yaqra bit-tur wa kitabin mastur yana karatu da suratul at-tur wa kitabin mastur sunan surar ne da aka hada ta da ayoyi guda biyu na farkonta wannan wannan a lokacin tawaful wada ne kamar yanda riwaya ta zo a riwayar Hisham a riwayar Hisham ibn Urwa yayin da yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arada al-khuruj manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar fita daga Makka ولم تكن ام سلمة طافت ام سلمة الحالي بتي طوافي با كاغا طواف الوداع كينان فقال لها فيتي متى اذا اقيمت صلاه الصبح فطوفي على بئرك اذا اكا تايد ده صلاه الصبح توكي طوافي اكن راقومين تورا كاغا صلاه الصبح ني كما ا لوكاتين حجه الوداع ني ا لوكاتين حجه الوداع ني wannan ya nuna kan cewar wanda yake da uzuri zai iya yin tawafi yana haye domin mushkilan shine kan cewa wanda ya hau kan raƙumi ana tawafi da shi shine yake tawafin ko ko tawafi ake da shi shi yake tawafin takawa yake tawafi ake da shi raƙumi shine yake juya ɗaki shine yake kattakawa yana juya ɗakin kamar wanda aka ɗauke shi ne akan karaga ana tawafi da shi ko wanda aka goya shi ana tawafi da shi ko wanda ake tura shi akan wheelchair shine wanda aka tura shi akan wheelchair to ابن عبد البر يجي اختلف العلماء ما لم يتني تباني في من طافر بالبيت راكبا ومحمولا اكن ونده يتوافي ده داكن الله واتو ينا حي ده كان اكن وتا دبا كما انا دوكه دشي فقال مالك يجي ان كان من عذر اجزاهما اذا سبب عذري ني wannan ya wadatar musu wato shi wanda yatawafin yana haye da kan raqumi ko abun hawa ko kuma ana dauke da shi shine rakiban aw mahmula وإن كان من غير عذر أعاد jami'a ada jami'an in ko ba da wani uzuri bane to za su rama da shi wanda yayi akan abun hawan da wanda aka tura shi ne in ba da uzuri bane fa in raja al mahmul fi ila baladihi kana alayhi an yahdiya daman idan kuma an yahdiya daman idan kuma shi wato wanda ake dawafin ana dauke da shi in har ya riga ya koma gida ne to sai yayi hadaya sai ya hadir jini na'am ban ji ba su ma suna dawafi kuma suna tura wani wannan yayi shi ne kamar yadda Malik din ya faɗa ga shi Ibn Abdulbar ya faɗo ya ce walau ɗafa bi sabiyin wa sa'a baina safa wal marwa ajza'ahu an nafsi wa an sabiyi idha nawa dhalik da mutum zai ɗauki yaro ya ɗawafi da shi ya sa yi tsakanin safa da marwa wannan ɗawafin da sa'a yi ya wadatar masa ga kansa da kuma ga yaron in ya yi niyyar haka saboda yayin da yake turawa akan wheelchair in yana niyyar cewa yana tura shi ne shi ma yana ɗawafi to wannan ɗawafin ya isar masa kuma ya isar ma wanda aka dauke da shi din wa huwa qawlul layth fi at-tawaf wa sa'i indahu bi manzilati at-tawaf na'am to kuma kun ga a cikin wannan hadisin ya nuna iznin annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ummu kun ga hujja ne ga Malik tunda ita ummu salama ba ta da lafiya to amma annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kansa yayi dawafi akan rakubi sallallahu alaihi wasallam ko ba rashin lafiya yake ba yayi dawafi akan rakumi wanda wannan hujja ne akan cewar za a iya yin dawafi akan rakumi sai dai waɗansu za su iya cewa to ai annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi dawafi akan rakumi yayi ne dan a ganshi to amma asalin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni ne akan halacci babu wani abu da ya nuna kan cewa mutum ba zai iya tawafi akan abun hawa ba na'am kuma Yahya ya zanta min hadisi an Malik daga Abi Zubair al-Makki Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus cewa Abu Ma'iz al-Aslami shi aha Abdullah ibn Sufyan sunansa kenan ya bashi labari cewa ya kasance yana zaune tare da Abdullah ibn Umar sai wata mace ta zo masa tana neman fatawa a wajensa ta ce ni na fuskanto ina nufin nayi ina niyyar nayi dawafi da dakin Allah har sai da na kasance a kofar masallaci haraktu dima sai na saki jini wani jini jinin al'ada na'am sai na koma har sai da wannan jini ya rabu da ni thumma aqbaltu sannan na fuskanto har sai da na kasance ina daidai kofar masallaci sai na zubar da jini sai na koma har sai da wannan jinin ya rabu da ni sannan na fuskanto har sai da na kasance a daidai kofar masallaci sai na saki jini al'ada ta take zuwa wato kaga na uku kenan ko sai Abdullahi ibn Umar ya ce innama zaliki yawwa raghbatan wato wannan shuri ne daga shaidan wato zungura ce daga shaidan faghtasili ki wanka sannan ki kunzugu thumma tasfiri sannan ki kunzugu shine ki sa pad yanzu ba kunzugu sai dai kuna kiran pad din kunzugu yanzu sai ki sa pad kenan su a can zamanin su istighfar ake cewa shine mace ta dauki tsumma ko wani a tufa ta daure a wajen nata yanda zai zaman to ya tara jinin daga zuba. To yanzu ku auduga ake yi, ga auduga nan iri-iri. Na'am. Sun matsofi sannan ki dawafi, sannan ki dawafi da ɗakin Allah, wato ta yi da ya nuna kan cewar wato wannan jinin ba na haila ba ne, jinin istihaba ne. Wato mace mai istihaba za ta iya yin dawafinta kamar yadda za ta yi sallah, sai dai wato ta tsare masallacin daga jini ya bata shi. Na'am. Yace kuma Yahaya ya zanta min cewa kun ga a cikin wannan hadisin ya nuna yadda mata ba sa jin kunya suke fatawa wajen malamai maza. Tunda ta zo ta yi fatawa a wajensa akan abin da yawanci mata ba su cika son magana bayani akan abin da ya shafi al'adarsu ba ga maza. Amma kamar yadda Aisha ta ce Allah ya ji kan matan Ansar, kunya ba ta hana su sun fahimci addini ba. Babu laifi mace ta je wajen malami ta tambaye shi akan wannan, ko da ba mace ba ce. In akwai mace wadda tana sanin hukunci, to wannan ya fi don za ta fi sakewa ta tambaye ta yadda ya kamata. In kuma ba ta samu macen ba, ko kuma babu macen wadda take da ilimin isasshe da za ta iya yin fatawa, to sai ta je ta yi fatawa wajen maza. Tunda ga shi Abdullahi ibn Umar ga namiji ne kuma wanda ya nuna abin da sahabbai suke a kai na kan cewar suna amsa fatawa na musulmi a duk inda suke in aka zo aka yi musu fatawa. Na'am. Kuma Yahaya ya zanta min hadisi an Malik, daga Malik, cewa wato riwaya ta riske shi cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad ibn Malik kenan, Az-Zuhri, ɗaya daga cikin al-ashr al-mubashirin bil janna, ya kasance idan ya shiga garin Makka murahiqan, yana wato lokaci ya takura gare shi yana jin tsoron hajji zai kubce masa, shine al-murahiq, wanda ya zo yana ganin idan ya yi sake rana za ta faɗi da je Arfa ba, ta ga hajji zai kubce masa kenan. Na'am. Sai ya fita zuwa ga Arfa tun kafin ya dawafi da ɗakin Allah da kuma tsakanin Safa da Marwa, sannan ya yi dawafi bayan ya dawo. Ya dawo daga ina? Daga Arafa. Bayan ya dawo daga Arafa, wato wannan shi ne bayyana hukuncin al-murahir, wato wanda yake jin tsoron hajji ya kubce masa, sai ya bar tsawafin zuwa dawafin isowa Makka, tsawaful qudum, sai ya faɗa a kansa. Shi ko sa'ayi dama ana yin sa ne idan akwai yalwar lokaci, da wannan sa'ayin da ake bayan tsawaful qudum sa'ayin hajji ne. Na'am. Qala Malik. Malik ya ce wannan akwai yalwa a cikinsa in Allah ya so, wato ya halatta in Allah ya so. Ya ce insha Allah tabarrukan, don yin tabarruki, don neman albarka da dangana mashi'a ya zuwa ga Allah. Shi yasa kun ga yanzu, shi yasa wannan al'ada ta zamanto kalma ce da take ta saba a bakin musulmi, kullum suna faɗa insha Allah, masha Allah, alhamdulillah. To haka ake so musulmi ya saba da wannan suna a bakinsa, saboda shi sunan Allah albarkar sa yawa gare ta. A gani a kan fatawa ne yake yi, yana faɗan cewa in Allah ya so wannan, yana faɗan cewa wannan ya halatta, amma sai yake insha Allah, saboda na farko ya yi tabarruki, na biyu kuma ya zama ya yi tawalu, bai yanke hukuncin ba tunda ya faɗi ra'ayinsa ne da fahimtarsa. Na'am. Kuma an tambayi Malik, mutum zai iya tsayuwa, zai iya tsayawa yayin da yake tawafi da ɗakin Allah, kuma wannan tawafin tawafi na wajibi, wato kamar tawafin umra ko tawaful ifada, yana tsira, yana yin zance tare da wani mutum? Sai Malik ya ce ba na so masa wannan, ba na son wannan a gare shi. Kana tawafi ka tsaya kana yin magana tare da wani? Malik ya ce ba na son wannan a gare shi, saboda in ba an yi ruhsa kan a yi magana a cikin tawafi,
amma in ba magana ce wadda take za ta zamanto a wato wato ta alheri ba bai kamata a tsaya ayi ba kamar yanda yazo a hadisin Ibn Abbas cewa at-tawaf bil bayti sala dawafi da dakin Allah sallace illa anna Allah abaha fihi al-kalam sai dai Allah ya halatta zance a cikin sa faman nafaka fala yantuku illa bi khair duk wanda zai magana ya alhali yana dawafi to kada ya magana sai da alheri to wannan kage ya hada hadda masu ana dawafi suna waya ana dawafi suna waya ana dawafi kana ta bayanin yanda kayanka za a je a kai ko kuma an zo an kawo maka ciniki an ce ana so a kulla shi kana ta bayani eh to idan ya yadda in ya yadda zan iya rage masa kawai a cikin kowane dozin zan rage masa kaza in ya amince kai in bai amince ba ya bar min kayana ana fada wafi kana ta wannan bayani da wannan bai dace ba shine fala yin tuku illa bi khaira na'am ballantara kuma ake kuma ana dawafi kana hira ta neman aure kaga kai rafasu kenan kai rafasu kana ga mace maganganu da za su dada ka maka a cikin dawafi ita ma kana ga maka kuma kana dawafi mutum in har zai magana fala yin tuku illa bi khair sai dai da alkhair to ballantara kuma ace har ya tsaya kamar wannan Malik da yake fada har ka tsaya ma wani ka tsaya ku gaisa ku yi maganganu sannan ka ci gaba da dawafin naka kaga ka dakatar da ibada dan kai zance da wani abinda kake ma Allah ka dakatar da shi to ka jingina na Allah sai ka gama naka tukuna sannan ka dawo ka ci gaba da na Allah sai ta Malik yace la uhibbu zalika lahu ba na son wannan a gare shi na'am Malik yace kada wani yayi dawafi da dakin Allah ba kuma kada yayi dawafi tsakanin Safa da Marwa face yana mai sarki wato yana mai sarki na alwala in a dawafi ne wujuban dole ba a dawafi sai da alwala domin farkon abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da yayi ta da ya iso maka shine yayi alwala sannan yayi dawafi daga nan malamai suka dauki wajibcin dawafi amma shi ka ayi tunda ba a nuna wannan ba shi aka ce shi alwala a cikin sa'ayi mustahabbi ne ba dole bane saboda haka idan baka da in kana cikin sa'ayi alwalar ka ta kare zaka iya ci gaba duk da yake mafi kyau shine ka fita daga sa'ayin kai alwala sannan ka ci gaba ka dora a kai haka aka fito kuma wannan ya nuna mana kamar yanda Malik ya faɗa wajen zance din nan kan bai kamata mutum ya shagaltu da abin da ba shi da fa'ida ba a gare shi ta wajen ibada yayin da yake dawafi mai dawafi kamata ya zamanto khadi'an hadir alqalb mulaziman lil adab zahiran wa batina wato yana mai kankan da kai zuciyarsa tana fadake tana tare da shi tare da ibadar da yake yi ba yana nan yana ibadar ba zuciyar tana zuciyar kuma tana yana makka yana dawafi amma zuciyar tana kasuwan zuciyar tana kantun kwari mulaziman lil adab yana mai lizintan ladabi zahiran wa batina a zahiri da kuma a boye shine abinda ake so kenan warawal azraqi na'am a mutala wannan na'am to a wannan to kun ga wannan ya nuna cewar magana karshe ta Malik ya nuna cewar wanda alwalarsa ta kare ba zai ci gaba da dawafi ba sai je sake alwala to in ya sake alwala kamar yadda muka gani Malik yana cewa sai dai ya fara dawafi amma sauran malamai suka ce sai ya gina sai ya dora sai dai wajen dorawar ya dora daga farkon shauti ba daga tsakiyar shauti ba shine aula wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين نعم نعم yana dawafi yana cin abinci yana dawafi yana cin abinci shi ma ai ba zai dace ba tunda kaga an ce tawafu bil bayt sala sai dai ba za a ce dawafin ya baci ba ba za a ce dawafin ya baci ba ba za a ce tawafin ya baci ba saboda ya ci abinci a ciki sai dai kuma barinsa shine aula to wai sauran tawafi da mutun yake na zaman gari ba da kake ce tawafin zaman gari tawafin sunna tawafin nafila eh tawafin nafila shi ma ya iya yin wayancan abubuwa ai tawafi tawafi ne tawafi kamar sallar nafila ce kamar sallar nafila ce yanzu a ce an ce kada kai magana a cikin sallar farilla a ce to yanzu nafila ce ita bari ina cikin nafila ta sai sai magana da aboki na a ga ba za kai ba haka dai kamar da wasu na'am ji bello na'am na'am aiwa in kuma ya tsofu sannan yayi tawafi yana nufin tawafi da dakin Allah da kuma tsakanin Safa da Marwa tawaful qudum ne kawai ya fada akan sa dama wannan shine mazhabar aljamahir ma sun yi muwafaka da malikiya cewa tawaful qudum ai malikiya ma sun yi muwafaka da jumhur tunda su jumhur sun ce tawaful qudum ba wajibi bane malikiya ne suka ce tawaful qudum wajibi ne sai dai ga wanda yake murahiq murahiq wanda lokaci ya takura a gare shi yana jin tsoron kurcewar a Arafa to shi wannan tawaful qudum ya fada a kansa amma sai yana nan shi yasa yace thumma yatufu ba'da ma ba'da an yarja ya tawafi bayan ya dawo ai ma'ana ya tawafi ga dakin Allah ya tawafi tsakanin Safa da Marwa na'am na'am waɗansu in sun gama tawaful wada wayin za su fita daga ɗakin wai ba za su juya ma ɗakin baya ba sai su rinƙa yi da baya da baya wayin suka juya masa baya kamar sun mugustala da bikin abinda aka ce kai maɗaki na ƙarshe kai ɗawafi shine ƙarshen haɗuwarka da ƙarshen aikin da za ka yi shine wada'inka kai ɗawafi me alaƙar da ake kai ayya hankali ma shari'a fata hankali shari'a ta dace da hankali a cikin shari'a ina ka ji an taba ibada irin wannan abinda zai je ya sanya ka ko ka tura wani ko ka faɗi ka karye ko ka taka dukiyar wani ta za a yi shari'a ta zo da wannan ai shari'a ba za ta zo da wannan ba shari'a ga baki ɗayanta masalih ne babu barna duk wani abu wanda ka gani barna ce to ba shari'a ba ce ko da an samu waɗansu sun yi fatawa da ita to kuskure ce fatawar kamar Ibn al-Qayyim yace shari'a adalci ce tsagwaranta duk wani rashin adalci in ka gani ba shari'a ba ce shari'a hikima ce tsagwaranta duk wani rashin hikima da wasa in ka gani a cikin shari'a ba shari'a ba ce shari'a gaskiya ce tsagwaranta duk wani abu na kuskure da ƙarya in ka gani a cikin shari'a ba shari'a ba ce saboda haka wannan za a gani waɗansu suna yi waɗansu alhazai musamman alhazan waɗansu ƙasashe za a ga suna yi su kuma mutanenmu daga sun ga jajayen fata suna abu sai su ɗauka addini ne sai kaga su ma suna yi baya malamai ma sun yi inkarin sai kama Imam an-Nawawi a cikin littafinsa al-Iba na manasik Imam an-Nawawi yana da littafin manasik yana da littafin haji kamar yadda Khalil mai muktasar shi ma yake da al-manasik to a ciki yayin nasi akan wannan cewa idan mutum yayi tawaful wada zai fita daga masallacin kada ya tafiya da baya domin wannan bid'a ce bid'a ce to sannan daga cikin abin da yake da alaka da tawaful wada shine kada idan mutum yayi tawaful wada sannan ya shiga kasuwa ya kama a sayi to ran tawaful wada ya warware domin bai zamanto akhira ahdihi bil bait ba karshen abinda zai yi na aikin ibada ya zamanto da ɗakin Allah ne ma'ana ƙarshen aikin da zai yi na zaman maka to waɗansu gaskiya wannan shi ne zahiri yawanci malamai sun tsananta a kan wannan waɗansu kuma sun yi rukusa sun ce babu laifi mutum zai iya sayan wani abu da yake buƙata in dai ya riga ya gama ɗaura kayansa yana kan abun hawa to abu wanda yake dai bisa al'ada ba za a ɗauka kan cewa mutum ya yi wani abu da za a ce ya zauna ba amma ka ce kaji kai tawaful wada bari ka koma daki ka je kai bacci idan kai bacci ka zama baccin ranar ka in ka tashi ba sai ka sha wahalar tashi zuwa kai tawaful wada ba kawai sai ka je ka dauki mota to wannan tawaful wada ya warware na'am in kana zaune kana jiran tafiya ne kuma wannan ai kana zaune kana jiran tafiya kana zaune a daki kana jiran kai a zo a ce muku ku tafi sai bacci ya dauke ka saboda kana jira ai wannan daban ne da wanda zai ce bari na matsaya bari na je ne tawaful wada sannan dawo zo in bacci na in lokacin tafiya tayi na riga na gama tawaful wada din baka san lokacin da za a zo a ce muku ba amma ka ce ka zo daki kai bacci to kaga yanzu bacci shine karshen abin da kai a makka ba tawaful wada ba alaikum assalam wannan duk wannan mutum ya tsawaita magana a cikin tawafi waye kamar yadda yake cewa tun daga Hajarul Aswad har kewayo yana kan waya ko kuma daga Hajarul Aswad har kewayo suna ta hira suna ta tawafi wannan tawafin su tawaye ne ba za a ce tawafin ya lalace ba tunda sun yi kewayen suna yin kewayen kuma kewayen shine rukunin amma wannan sun mugusta sun yi abin da yake bai dace ba abu ne wanda yake makruhi matuƙa a cikin tawafi na'am Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا يا رب العالمين وتقبله منا انك انت السميع العليم اللهم بارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في اعمالنا اللهم بارك لنا في اولادنا اللهم بارك لنا في اهالينا اللهم بارك لنا في ديننا اللهم بارك لنا في اموالنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وعمد الخير بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك